take magana akan mitoci 16, 25, 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 26 ga watan Disamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
Hukumomi a Indonesia sun ce ruwan sama na kawo cikas wajen gudanar da ayyukan agaji ga al'ummomin yankin yammacin tsibirin da bala'in ambaliyar ruwan tsunami ya afkawa. Babu wata alama da ke nuna cewa za a sasanta takaddamar da ke kai da ta kai ga rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka yayin da aka shiga rana ta biyar. A Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ba za a yi zabe a wasu manyan biranen kasar uku ba har sai watan Maris din bari. Za ku ji dalili
a cikin shirin namu na yanzu. Za ku ji bayanin da Awwal Ibrahim Musa Rafsanjani na cibiyar Sislak yayi akan yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Bayan haka za ku ji rahoto akan wani mummunan hadarin mota da ya auku a jihar Maradin Jamhuriyar Niger. Har ila yau a jamhuriyar ta Niger za ku ji cewa an yi bikin buɗe gasar kokowar gargajiya ta wannan shekara a garin Talabiri. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Turo ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Ruwan sama mai karfin gaske na kawo cikas wajen gudanar da ayyukan agaji ga al'ummomin yankin yammacin tsibirin da bala'in ambaliyar ruwan tsunami ya afkawa wanda ya kashe mutane 429. Ruwan saman ya rufe titunan, hakan ya hana ma'aikatan ceton wucewa da manyan injinan aiki da kayayyakin agaji zuwa bangarorin da abin ya shafa. Hakan ya sa dole mahukuntan aikawa da kayan taimakon ta jirgin sama, inda aka jefa kayayyakin daga jiragen masu saukar angulu. Ana tsammanin ambaliyar ruwan tsunamin ta auku ne a ranar Asabar a yammacin gabar tekun Java ta kudu da tekun Sumatra. Ya faru ne sanadiyar wata girgizar ƙasa a ƙarƙashin tekun, lamarin da ya biyo bayan aman wutar da dutsen Krakatowa ya yi a majin a mashigin Sunda. Wannan bala'in tsunamin ya auku ya faru ne ba tare da nuna wata alama ba, inda ya yi awon gaba da gidaje da otal-otal da ke gabar tekun. Baya ga ɗaruruwan mutane da suka mutu, akalla mutane 1,500 suka samu raunuka, sannan ba a san inda wasu 150 suke ba. Wani ƙaramin yaro ɗan ƙasar Guatemala ya mutu a hannun jami'an tsaron iyaka Amurka. Felipe Gomez Alonso, ɗan shekara 8 da haihuwa, ya rasu da misalin ƙarfe 12 na safiyar ranar Kirsimeti, rana ɗaya da aka yi jana'izar wata 'yar shekara 7 a ƙauyen na Guatemala, wacce ita ma ta rasu a inda ake tsare da baƙin haure da suka fito daga yankin tsakiyar Amurka. Jami'an tsaron iyakar sun ce a lokacin da suke tsare da yaron tare da mahaifinsa ne suka lura cewa yana nuna alamun rashin lafiya. Likitoci a wani asibiti na Alamogoro da ke jihar New Mexico sun duba Felipe, inda suka ayyana cewa mura da zazzabi a matsayin abin da ke damunsa, hakan kuma ya sa suka bashi magunguna. A daren ranar Litinin, Felipe ya yi ta fama da matsalar tashin zuciya, inda daga ƙarshe ya yi ta amai. Rahotanni sun ce daga baya an mayar da yaron asibiti, inda ya cika bayan 12 dare. Yau Laraba rana ta biyar kenan da wasu ma'aikatan gwamnati suka kasance a rufe ba tare da wata alama da ke nuna cewa za a sasanta ba. A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya nanata matsayarsa, inda ya ce ayyukan wasu ma'aikatan gwamnatin za su ci gaba da kasancewa a tsaye cik har sai an ba shi kudaden da zai gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. A lokacin wata tattaunawa da sojojin Amurka da suke kasashen waje, shugaba Trump ya ce, "Ba zan iya fada muku yaushe za a bude ma'aikatan gwamnatin ba. Zan iya cewa ba za a bude ba har sai an gina katanga." Duk da cewa babu wata hujja da ya gabatar, shugaba Trump ya kara da cewa daruruwan ma'aikatan gwamnati da aka dakatar da su daga zuwa aiki sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnatin su ma suna so a gina katangar. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sun ce an dage zabe a wasu birane uku na kasar har sai watan Maris din baɗi, wato bayan an rantsar da sabon shugaban kasa. A yau Laraba, hukumar zaben kasar ta Kongo ta ce ba za a yi zabe a birnin Beni da Batumbo dake lardin arewacin Kibo da kuma birnin Yumbi dake yammacin lardin Medumbe. Sai dai biranen Beni da Batumbo suna fama da matsalar barkewar cutar Ebola tun daga watan Agusta, yayin da shi kuma birnin Yumbi ke fama da mummunar rikicin kabilanci. Har ila yau hukumar zaben kasar ta ce ba za a yi zabe a yankunan karkara dake yankin Beni ba, duk da cewa an dakatar da gudanar da zaben a wannan yankuna. Zabe zai kankama ranar Lahadi a sauran sassan kasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo a cewar hukumar. A ranar 15 ga watan Janairun baɗi za a fitar da sakamakon zaben na ƙarshe, sannan za a rantsar da wanda zai gaji shugaba Joseph Kabila kwanaki uku bayan an fitar da sakamakon zaben. Russia ta jinjina rahotannin da suke nuna cewa Amurka na shirin janye dakarunta daga Afghanistan, inda ta kwatanta lamarin a matsayin abin da ya fi dacewa. Sai dai ta nuna shakku kan ko hukumomi a Washington sun himmatu wajen aiwatar da wannan mataki na janye sojojin. A yau Laraba, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Russia, Maria Zakharova, ta faɗa wa manema labarai cewa janyewar dakarun Amurka daga ƙasar zai taimaka wajen farfaɗo da yankunan da aka yi na kawo ƙarshen yakin da gwamnatin Afghanistan mai samun goyon bayan Amurka ke yi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun yaki da cin hanci da rashawa da ake yi a Najeriya. Kowane ci gaba aka samu a wannan kokarin a cikin wannan shekarar, tambayar da na yi wa Awwal Ibrahim Musa Rafsanjani, masanin harkokin siyasa kuma daraktan cibiyar SISLAC kenan, sai ya ce.
To, a gaskiya babbar nasarar da aka samu akan batun yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya shine illa kawai ana ta maganar batun illar cin hanci da rashawa din, kuma akan wannan lokaci din mutanen kasa da gwamnatin sun yarda kan cewa cin hanci da rashawa ina da illa, ina kawo rashin ci gaban kasa, ina kawo rashin yin aiki, ina haddasa ringimu, yana kawo wato kuncin rayuwa da talauci da sauransu, kuma ina daɗa sa kasa in kasa wato cikin bala'in kuncin rayuwa. Ina ga wajen wayi wa jama'a kai nan an samu nasara sai kenan, amma wajen misali rage wato abin da ake kira grand corruption har yanzu ba mai nasara ba, saboda har yanzu irin cin hancin nan da ake yi to dan bantsan siyasa, saboda har yanzu yawancin su saboda sun canja shekara sun zama sun shiga gwamnati mai ci, saboda haka za ta ga cewa ba a taba su ba, ko kuma ba a taba su, ko wannan ina da rashin illa. Sa'annan akwai wato sace-sace da ake yi wajen bangaren harkar kwangila, da dama yawanci mutane ba daina wannan al'amarin akai ba saboda haka an yi nasara ta wani bangaren amma da dama akwai hanyoyi da dama waɗanda ba a yi nasara a kansu ba.
Shugaba Muhammadu Buhari ya yi bayani jiya da wata tawaga ta kai mishi ziyara cewa tsarin demokradiyya ko kuma ma dai a ce wasu 'yan hana ruwa gudu su ne suke hana a aiwatar da wannan yakin na cin hanci da rashawa. Me zaka ce game da wannan?
Gaskiya wannan jawabi dai ban ji daɗin sa ba, kamar ya nuna mana ya gaza ne akan yanda za a yi yaki da cin hanci da rashawa dan lokacin da yake campaign cewa zai yi kokari ga tabbatar da kan cewa an yi maganin yaki da cin hanci da rashawa. To ka zo kuma ka ce wai saboda wasu sun hana a yi wato aiwatar da cikakken wato yaki da cin hanci da rashawa saboda su ba za su yadda ba. Mun ina ga wannan ya bawa da damar kamar mutane su abin da suka ga dama kenan. Ai yaki da cin hanci da rashawa to je ta bangare kala-kala ne, akwai wajen faɗakarwa da jama'a, akwai kuma wajen bangaren wato gurfanar da jama'a, akwai kuma bangaren hana yin wato cin hanci da rashawa din. To akwai hanyoyi da dama da ya dace a ce gwamnati ta bi don ta maganin cin hanci da rashawa. Ba wai kawai magana tsaure mutane ba ne, a'a kamar hana ma a yi satar ma ko kuma a yi zaluncin ma ko kuma a yi amfani da mukamin ka ka yi abin da ba daidai ba, kin ga wannan shi ma babban yaƙi da cin hanci da rashawa ne. Na biyu, idan an kama mutum in dai da hujja to ya dace a ce an gurfanar da mutumin nan ko kuma matan nan ko kuma mutanen nan gaban hukuma don a musu sakamako don tabbatar ya zama tumo darasi akan wannan. To idan har ba a yi wannan ba akwai matsala. Sa'annan akwai dokoki wanda yake ya dace a ce an aiwatar da su ko kuma an karfafa su don a tabbatar da kan cewa cin hanci da rashawa bai zamanto ya zama abin yi ba a ƙasa.
Awal Ibrahim Musa Rafsanjani na cibiyar Sislak kenan. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar inda aka samu wani mummunan hadarin mota a jihar Maradi har rayuka suka salwanta. Wakilin muryar Amurka Mani Sha'ibu ya aiko mana da wannan rahoton.
Wata mota kira Hiyas ta yi mummunan hadari a gidan tanko da ke hanya da Kwaro lokacin da fasinjoji 10 suka toye kurmus sakamakon cirewar tankin mota da ya karci kasa sai wuta ta bot. Lamarin da ya kai iwa mutanen da suka mutu kabari na gama gari. Shin wannan labari gidan rediyon muryar Amurka ya garzaya a babbar asibiti ta birnin Maradi. Dokta Dikku Dauda, likitan hida ko mai kula da harkar masu hadura, karin bayani.
Tanki ya kwance na Hiyas G+. Tanki ya kwance ya bugi sosai, mota sai ta kama da wuta. Tana dauke da mutum kusan 18 ciki. Cikin 18 an samu an hido 8 daga cikin motan. 10 ba a samu an hido su ba, sun kone kurmus a cikin motan ma da mutane aka binne tare. An kace hido su sun kone gaba daya. 8 da aka kawo na asibiti, 2 sun samu rauni wanda ba su da matsuwa sosai. Mun kuma yi musu magani sun koma gida. 6 suna kwanciya nan asibiti. Cikin 6 da aka kwanci asibiti, 3 suna cikin mawuyacin hali. Muna fatan Allah ya kawo musu lafiya. Wancan 3 ba su da tsatsauniyar rauni kuma ana musu magani.
Doktor, irin abu ko haka wani kira za a yi kenan ga darabobi?
Ai har tara. Shi abu dai an ce in Allah ya kawo shi an sani ba ya da makawa. Amma mafi yawan aksi kone mota haka abin da yake kawo shi sanadin shi essence ne. Da yawa ana ɗauka essence a yi hankali a yi har tara.
Daga cikin fasojin suka kubuta, na ci karo da wata malama mai suna Tsaye ba, inda ta yi mana bayani yadda abin ya faru lokacin suka tafi a wurin sabga aure.
To wannan hadari ya samu kamar zakuta ina ne?
Mun kawo da wajen almi na za mu gida.
Cikin mota kuna da yawa?
Muna da yawa.
Kin san yadda abin ya faru kuma ke za ki kwance gidan asibiti?
Mu da mota na tana tsaka gudu sai da mun ka ga wata ta yo. Ta ko mota dizo na ta ba wurin kudewa. Da yan ya ka ga nan na hanka ban ga nan na ta kama.
Ku ya kuka yake nan?
Allah sa ta mace ta yi kalin hali. Ta yi ta buga abin ga madidi, kai ta kashe madidi ya dan kudi man ka samu haya man ka kurkudu.
To amma kin samu labarin an ce mutane 10 sun rasu?
Eh, to in tun da yana kwanci sun kare 10 nan tun da komai muna da yayi, muna da budurwa da dan yayi.
Yanzu kun samu kula daga likitoci?
Eh, sun mana magani.
Ya shi kin yanzu?
Da sauki.
Malama tsaye ba kenan. Wace ta ci karo da wannan matsala ta hadar mota Hais. Shaibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar.
Yanzu a jamhuriyar ta Niger a yammacin jiya talata aka yi bikin bude gasar kokowar gargajiya a garin Talabiri inda zakarin kokowa daga jihohi 8 na wannan kasa masu za su shafa kwanaki 10 suna kafsa domin fitar da sarkin yan kokowa na wannan shekarar. Wakilin murya Amurka Salamu Mana Barma ya halarci bikin bude wannan gasar ga rahoton da ya aika mana daga Yamai.
Cikin yanayin annashuwa aka yi bikin buda gasar kokowar gargajiya na shekara-shekara a hilin kokowa na Naro Sanu da ke Talabiri, inda 'yan kokowa kimanin 80 za su kecere ne a yayin wannan haduwa karo na 40 da ke matsayin wata hanyar sada zumunta tsakanin al'ummomin jamhuriyar Nijar. Kasim Mokhtar shine ministan wasannin motsa jiki.
Muna ta son insha Allah wannan kwanaki 10 za su ba mu dama bayan karwawa hadin kai da kwanciyar hankali jawo hankalin matasan mu domin su maida magana abin da ya kwanciyar hankali da tsaro na kasar mu wani abu wanda ya rataye kansu ba wayan gwamnati kadai ba.
Kamar yadda al'adar wannan wasa take, sarkin yan kokowa na shekarar 2017 Tasiru Sani na jihar Zandar ya mayar wa mahukunta takobi a yayin wannan biki da nufin cewa takwarorinsa 'yan kokowa kalubalanku. Malam Bala Haruna shine mai horar da 'yan wasa.
Muna fatan mu kuma shi 'yan kokowa mu za mu kuma shi duk wanda ya ci kuma Allah ya sa da zanna shi kuma lahiya tunda da 'yan kasa ne ya ci. Amma akwai wata doka wadda gaskiya mu ba mu san da ita ba. Wato da mun san kokowa ana yin ta minti 10-10. Aka dawo aka ce kan duka sun waji su koma minti 5-5. Wanda bai wadi ba dan ya dauko wanda ya wadi minti 10 kuma karshe minti 5. Yanzu yau gashi an maida ta minti 5. Ku shi yasa nayi kira ga 'yan kasa da kuma alƙalan wasa da mu antarne mu kai zuciyar mu nesa. Su masu iko su kai zuciyar su nesa. Don wannan doka ta yi Allah ya sanya haka yi zai mai alheri.
A shekarar 2017 an huskanci rigingimu sosai a yayin gasar kokowar da ta gudana a Zandar, inda wasu jihohi suka yi korafin an yi musu toge. To amma a bana hukumomi da haɗin kan shugabannin 'yan kokowa sun ɗauki mataki. In ji shugaban 'yan kokowar jihar Agadez Alhaji Adamu Haruna Hassan.
To kasan bara an samu matsaloli na harka kokowa. An samu matsaloli kaɗan wanda ba su kai su kawo ba. To kuma kowane gari tsayin 'yan kokowa da 'yan kokowa ba manya ba sun yi ta maganganu marasa da to bane an ɗauki matakai wannan abu ba zai faru irin na bara ba zai faru ba insha Allah.
Alƙalan wasa na daga cikin waɗanda ake zargi da rashin adalci a sahun masu ruwa da tsaki a sha'anin kokowar cin takobin ƙasa. Sai dai alƙalin kokowa Manu Mai Dala'ilu na mai cewa
duk wanda kaga ya zo da suna alhitan nan wallahi bai zo dan shi banna ba a zage shi da matan shi da ɗiyan shi suna kallo ne. Dalilin haka duk wanda ya zo da suna alƙalanci wabillahi allazi ya yi tsakani ne da Allah sai dai inda kuskure ya zo.
A wani na farko na wannan gasa a yau Laraba da safe an kafsa tsakanin Agadez da Yamai sannan tawa ta kara da difa. Yayin da Marece ake kecere ni tsakanin Zandar da Doso sai Maradi da Talabiri mai masaukin baki. Sulai Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Mumuni Barma daga nan birnin Washington DC ga shirin mu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Abdulsumana dan asalin ƙasar Niger mazaunin babban birnin Washington DC da ke nan ƙasar Amurka. To daga nan kuma sai aka ya samu aiki koko boko ka fara karatu ka fara yi koko ya akai?
Eh karatu na fara yi UDC akwai wata university can DC nan na fara ake mata UDC nan kuma in mun zo sai an jaraba mutum da mun hito da gari da ke Faransanci to sai an jaraba a ga in English kinka ta kai inda ya kamata suke so. To da mun ka zo muna wani exam da ake ce mata TOEFL to sai ka dauke ta da ita sai ka wuce. To Allah ya sa na dauke ta, an amince da abun da nayi, an ka karbe ni cikin karatu na fara can. Sannan kuma na bar tunda can English kare nayi, na bar su, sannan na tai wata university da ake ce mata Jufra University, nan ne nayi bachelor kita da master kita.
Wani fanni ka karanta a wannan jami'a?
Abun da computer na karanta can. Sannan a bachelor kina da nau ira computer kin nan. Allah ya sa na koma gida, sai na yi aiki da wata NGO, wata kungiya mai zaman kanta da ke nan da Florida. Tare na yi aiki da su muyi kaman wata shida tare, muna shikin unguwa, mun je kayuka wajen su kolo cikin kirtashin nan da su gaya. To naga to ga wannan ne na yi shi abun ga taimako da ake kama mutane da ke cikin kayunan nan, ta shige mina rai.
Abun ya baka shawa?
Abun ya bani shawa, tunda naga mutane da ba ma in Niger ba suna zo suna taimaka, sai nake nima ya kamata in yi karatun nan kuma in samu in budatawa. Da na dawo master kin nan nawa, sai na yi public administration, amma karhina bisa
yadda ake kula da kungiyoyi
masu zaman kansu ita na yi abun da na yi karatu.
To daga nan yanzu sai ka fara aiki tare da su?
Na taimaka musu, mun ka yi aiki Niger yanda nake, na zamna wata shida tare da su. Da na zo nan ma ina taimaka musu bisa fanni da yawa tare da su nan, ga ina kaman mutumin da ke tsakanin su da mutumin su da ke Niger wanda ke aiki musu can Niger.
Kenan dai yanzu aka ce rayuwarka ta sauya lokacin kake Nigeria, lokacin kake Niger da yanzu?
Rayuwa ta lalle ta sauya, tunda ina nan ga na ida karatu yanda nake, ina na kama aiki, ina aiki, ina taimaka ma ƴan uwa. Kenan sai ce rayuwa ta sake.
To wani kira gare ka ga matasa wanda su ma suke so su irin hanya da kabi, su ma suna so su biyo sahunka domin su ma su samu sauyin rayuwa, wane kira zaka ba su?
To kiran da zan ba su da in ce musu zuwa nan ga lalle akwai budi, akwai abubuwa da yawa da mutum ke samu yayi inkwani, amma tun gida ya kamata mutum ka yi abun ga ka gyara tahiyan, su zauna su yi karatu yanda ya kamata a yi karatu, su nema wani aiki da za su sa gaba. Tunda zuwa nan ga ba garin ba kaman da bane, mu muna shiki ne don mun shi ma shiki, amma zuwa nan gaba abun ga akwai wuya yanzu ba kaman da bane.
Kenan kace yanzu ba kamar da bane, ba a samu nasara, ba a samu aikin yi kamar da ake samu da?
Lalle ba a samu aikin yi kamar yanda ake samu da. Suna sauraron radio, suna kallon tele, suna ga abun da ke wakana, abubuwa da yawa sun saki. In baka da takardun zaman garin ma, in ka zo ma aiki wuya ne.
To yanzu a takaice aiki ne kake a nan birnin Washington DC bayan ka kwashe in ce shekara 20 ko a nan Amurka?
Ina ce shekara 20 yanzu kusa. To yanzu ina aiki a wanga government contractor ne nake yi.
Kana aiki da gwamnatin Amurka? Kamar wani ƙwarin aiki kake yi?
To aikin nan na'ura ake ce ko computer. Ita nake yi tare da su.
To bancin haka abinda zan so nake so in tambaye ka shine, kakin bancin ka kara jami'a kuma ka fara aiki da wannan kungiyoyi masu zaman kansu, akwai ayyuka da kai kakin ka fara, ya kai ka taimaka ma kanka wani harkar biyan lakwar, wani harkar biyan haya, abinci, taimaka ma ƴan uwanka wanda ke a Niger?
Lalle wannan lokacin da ka san kai karatu nan ga in ka dan ira suna baka in ce kai aiki, to a cikinta abinda ke layi da karatun da nayi, na aiki ma company na cellular. To da nan na koyi aikin, kuma da na samu ina da kudare a hannuna, na saye shago na kaina na cellular, ina da ita. To shikinta na samu albarka, to ina ce wannan ta taimake ni kwa kwarai kwa.
Kidan kamar zaka ce idan dai mutum na da bukata ya samu incin kanshi a nan Amurka, ka bude sana'a, zaka yi nasara da yi ma wasu kamfanoni aiki?
Kwarai da gaske, ya yi in ka bude sana'a na kanka kaga babu wani abun ga a ce maka dala ne zaka samu a kowane wata to abun da kokarin ka ce baka abun da zaka samu
kashi Abdulsumana lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani masu raro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin shin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Abdulsumana dan asalin kasar Niger mazaunin babban birnin Washington DC dake nan kasar Amerika ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
sakonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Mahmud Salihu A gaskiya halin da jihar mu ta Zamfara ke ciki game da halin tabarbarewar tsaro ko kasar Syria albarka domin a kullum lamarin sai ƙara kazancewa yake ci gaba da kisan al'umma da kuma garkuwa da wadansu ya zama ruwan dare a jihar da fatan Allah ya dube mu da idan rahama sakon mu na gaba kuma ya fito daga wurin Malam Usaini dan goce karasuwa inda yace salam VOA Hausa ya Allah muna roƙonka da sunayenka ɗari ba ɗaya kyawawa da ka kawo wa al'ummar jihar Zamfara saukin wannan tashi-tashin hankula da suka fuskanta na barayin shanu da masu garkuwa da mutane gani yadda lamarin kullum sai ƙara kamari yake yi sakonmu na gaba kuma ya fito daga wurin Alhaji Bukar Gursuma da Masak inda yace Salam VOA Hausa a yau na shiga wannan filin ne dan na jinjina wa shugaba Buhari tabbas shugaba Buhari ka cancanci yabo bisa rera wakar bikin Christmas da kai a jiya wannan ne ya nuna cewa kai na kowa ne a Najeriya kuma wannan na cikin ɗaya daga cikin kokarin da kake yi na hada kawunan al'umma a Najeriya sai kuma sako daga wurin Asma Umatar Bashir Kansilan Sojan Najeriya didin daji jihar Kebbi inda tace hakika mu al'ummar Najeriya Mun gamsu da yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke tafiyar da salon mulkin kasar nan. Ganin irin ci gaba da ya kawo ma kasar mu Najeriya a fannoni daban-daban da lokaci ba zai bani daman jero su ba. Allah ya kara wa baba Buhari lafiya da nisan kwana. Sakon mu na karshe a yau ya fito daga wurin Buba Mai Goro Gashuwa inda yace abin alawa dai ne ana kallon yan ta'adda suna sheki ayar su wajen kashe bayan Allah amma an kasa daukan mataki akan su.
To kafa mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Ruwan sama mai karfin gaske na kawo cikas wajen gudanar da ayyukan agaji ga al'ummomin yankin yammacin tsibirin da bala'in ambaliyar ruwan tsunami ya afkawa wanda ya kashe mutane 429. Ruwan saman ya rufe titunan hakan ya hana ma'aikatan ceton wucewa manyan da manyan injinan aiki da kayayyakin agaji zuwa bangarorin da abin ya shafa. Wani karamin yaro dan kasar Guatemala ya mutu a hannun jami'an tsaron iyakar Amurka. Felipe Gomez Alonso dan shekara 8 da haihuwa ya rasu da misalin karfe 12 na safiyar ranar Kismeti, rana daya da aka yi jana'izar wata yar shekara 7 a kauyen na Guatemala, wacce ita ma tarar su a inda ake tsare da bakin hauran da suka fito daga yankin tsakiyar Amurka. A yau Laraba, rana ta 5 kenan da wasu ma'aikatan gwamnati suka kasance a rufe ba tare da wata alama da ke nuna cewa za a sasanta ba.
Kuma sauraro anan zamu dasa aya, sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zarau Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Mr. Bonza da ya hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.